أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تاويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته وسنة سنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. من سورة السلام عليكم بكم مدافع فدعاء شكرا ولصاب شرنا بطول رحمة إن دمي شوه بلا كبرنك يغبات الدون شريع أهلين ينبتع رضا شوه مالهم الدكتور Sheikh Muhammad Sani Injendemu. A kada dai a manta za a iya samu mu akan lamba kamar haka domin aiko mana da rubutaccen tambayoyi wato 0800 587 9784 ko a shafin mu na yanar gizo wato adireshin mu na yanar gizo fatawirahama@gmail.com ko kuma dandalin mu na sada zumunta Facebook. Ko kuma za kuma iya sauraron wannan shiri kawai ɗaya ta shafin mu na yanar gizo wato www.sarhamaradio.com. Karamakallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda har kullum muke ta bayani akan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kyawawan ɗabi'unsa waɗanda Allah ta'ala ya yi masa shaida da su, ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kana bisa halaye manya-manya masu kyau. Waɗannan halaye waɗanda su kaɗai sun isa su zama gubar shaida, alama ta ƙarfa wacce take tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama zababban ubangiji ne. Allah ta'ala shi ya zabe shi, shi ya fifita shi, shi ya darasta shi, shi ya dora shi akan sauran halittu gaba daya. Mun yi magana akan rahmar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da tausayinsa ga wannan al'umma. Mun yi magana akan afuwar sa sallallahu alaihi wa sallama, wanda a yau za mu yi magana akan wani hali ko wata ɗabi'a daga cikin manya-manyan ɗabi'u da halaye da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta da su, hali wanda Allah ta'ala ya duba ya ɗaga shi saboda irin waɗannan halaye. Wannan sifa ita ce sifar tawadu'u, wato ƙasƙantar da kai da rashin girman kai da rashin nuna isa da rashin ƙafafa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai tawadu'u, mutum ne mai ƙasƙantar da kai, domin Allah ta'ala ya umarce shi da haka. Allah ta'ala yake cewa la tamuddanna aydayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alayhim waghfid janahaka lilmu'minin. Ubangiji ta'ala yace kada ka sa idanka zuwa ga abinda muka ji yadda wasu sinfofi ko nau'uka dangogi na mutane daɗi da shi, wa la tahzan alayhim ko kada ka yi bakin ciki a kansu na cewa sun ƙi imani da kai, kada wannan ya tayar maka da hankali. Sai kuma Allah ya ce waghfid janahaka lilmu'minin, kuma ka sassauta sasanninka, wato ka lausasa halayyarka da ɗabi'unka ga mu'minai. Haka nan Ubangiji ta'ala a wani gurin ya ce waghfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, kuma ka sassauta sasanninka ko halayenka ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya sifantu da wannan sifa talilul janib ta khafdul janah, wato ya kasance mai matsanancin tawalu'u ne, mai tawalu'u ne ga Ubangijinsa Allah ta'ala, wanda Ubangiji ta'ala ya zaɓe shi ya bashi annabci ya bashi manzanci. Yana tawalu'u ga Ubangiji, kuma ya zaɓe ya zama bawa manzo sama da ya zama mai mulki annabi, wanda wannan ɗaya ne daga cikin tawalu'un da ya nuna wa Ubangijinsa duk da cewa ya bashi zabi. Hadisi ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad da kuma sahih as-sahih na Ibn Hibban daga Abu Hurairah Allah kara masa yarda yace Jibril alayhi salam ya zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya dubi sama sai Jibril yake cewa da Manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan wani mala'ika ne tunda aka halicce shi bai taba saukowa ba sai yanzu wato bai taba baro sararin samaniya ya sauko kasa ba sai wannan kara ga kuma abin da yake cewa ya Muhammad arsalani ilayka rabbuka amalikan aj'aluka am 'abdan rasula mala'ikan yana cewa ya Muhammad Allah ta'ala ne ya aiko ni zuwa gare ka wato ubangijin kai ne ya aiko ni zuwa gare ka yace in baka zabi shi ne sanya ka ka zama sarki ko sanya ka ka zama bawa wanda yake manzo wato a baka sarauta irin wacce aka bawa Annabi Dawud da Annabi Sulaiman alaihi wassalam ko kuma ubangiji ta'ala ya sanya ka ka zama bawa ne manzansa sai Jibril ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawadha li rabbika ya Muhammad yi tawalu ga ubangijinka ya Muhammad wato nuna tawalu'un ka ga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la bal 'abdur rasula a sanya ni na zama bawa zama manzo shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu abin da yake alfahari da shi yake jin dadin a faɗa masa ne yabo kamar a ce da shi bawan Allah manzansa shi yasa a hadisin Umar Allah ya kara masa yarda yake cewa la taquluni kama aqrafin nasara ibn maryam fa inna ma ana abdullah fa qulu abdullah wa rasuluhu kada ku kuzu talabari da kamar yanda nasara suka kuzu talabari Isa dan maryam ni bawan Allah ne don haka ku ce mun bawan Allah kuma manzansa haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake alfahari kuma yake jin dadi matuka da gaske idan aka sifanta shi da shi bawan Allah ne kuma manzan Allah shi yasa ko a tahiyyar mu da muke yi a sallolin mu na farillu da na nafilfulu a kullun a cikin tahiyya mukan ce wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan kalma muke faɗa mun shaida mun tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama tawalu'u ne ga annabawan Allah waɗanda suka gabace shi duk da cewa Allah ta'ala ya fifita shi ya darasta shi ya dora shi akan dukkan manzanni ya zan shine jagoran su shine imamin su amma duk da haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bai yarda ba a rika fifita shi ta hanyar da za a ci wato za a kaskantar da wani annabi wato koda za a faɗi fifiko a nusar sallallahu kada a faɗe shi da salo da sigar da za ta nuna ana rage darajar wani annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka ne dan nuna tawalu'unsa ga annabawan Allah da suka gabace shi hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah Allah kala masa yarda ya ce wata rana wani bai yahudi yana tallar hajarsa a kasuwa sai aka taya masa da ƴan kuɗi kaɗan sai yake kamar an masa wulakanci sai yake cewa la wallazi safa Musa alaihi salam ala albashar yace ba zai yi ba in sayar da wannan hajatawa da wannan farashi na rantse da wanda ya zabi Annabi Musa ya fifita shi akan sauran halittu wato yayin wannan magana yayin wannan rantsuwa yace ya rantse da Allah wanda ya fifita Annabi Musa akan sauran mutane duka sai wani mutum daga cikin al-ansar wato mutanen Madina da yake kasuwar sai ya ji wannan magana daga wannan bakin daga bakin wannan yahudi sai tashi nan take sai ya share shi da mari sai yake cewa kake faɗa din wannan magana kana cewa wallazi safa Musa ala al-bashar ka rantsi da wanda ya zabi Annabi Musa ya fifita shi akan sauran mutane wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina alhalin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cikin mu wato gashi a cikin mu kuma karka cewa akwai wani wanda aka fifita shi akan mutane duka ya fahimci kenan ana nuna fifikon Annabi Musa alaihi salam akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan bai yahude da aka mara sai ya tafi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abul qasim inna li zimmatan wa ahda ya abul qasim ya baban qasim ina da amana da kuma alkawari wato ni a zaman amana da alkawari ake da ni na riga na yi alkawari an dau mun alkawari ba zan yi cuta ba za a cuce ni ba wato yana nufin yace gashi an mare ni fulanun da kama wajhi shi wani gashi ya mare ni duk daga irin zamantakewar da ake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mutum la tamta wajhahu kama ri fuskarsa sai yace ya rasulullahi ai baka ji abin da yace mani cewa yayi fa wallazi istafa Musa alaihi salam ala al-bashar na rantsi da wanda ya fifita Annabi Musa akan sauran mutane wa anta baina anhurina kai kuma gashi kana cikin mu wato kamar yana nuna fifiko Annabi Musa akan ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da abin nan da ya faru wato yayi fushi yadda mai ruwa yake har aka gane fushin nan a fuskarsa wato aka ga alamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusata sai yake cewa la tufaddilu bainal anbiya kada ku rika fifita tsakanin annabawa anan abin da malamai suka ce fifitawar da za ta wato kai zuwa ga nuna tawayar wani annabi annabawa Allah dukkan su masu daraja ne masu mutunci ne masu martaba ne ba a san kai wata magana da za a fahimci kana tauye darajar wani annabi amma fifiko a tsakanin su a hakika akwai shi Allah ta'ala da ya faɗa wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd hakika mun fifita sashin annabawa akan sashi kuma a wani gurin yake shi tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzanni mun fifita sashin su akan sashi don haka ubangiji yayi wannan amma kai a maganar ka kada kai magana da za ta bayu zuwa ga tauye ko kaskanta wani annabi shine ma'anar la tufaddilu bainal anbiya ko bainal anbiya illa to shine dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba ya faɗi darajar Annabi Musa alaihi salam to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta tare da annabawa baya so a yi masa kuzuzuta wanda za ta nuna kaskancin wani annabi wato a kansa wannan ba komai yake nunawa ba illa cikakken tawali'un manzo sallallahu alaihi wa sallama daga cikin irin tawali'un sallallahu alaihi wa sallama wata rana kamar yadda yake cikin sahihu Muslim wata rana wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama to Anas ne yake fara labarin yace wata rana wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya khairal bariya ya fiyayyen halitta sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dakatar da shi yace zaka Ibrahim alaihi salam wannan Annabi Ibrahim kenan duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ke jagorar annabawa duka to amma baya son ya ji wata kalma ta kuzuzutawa a gabansa kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da kyakkyawan salsala zuwa ga Anas bin Malik ya ce wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa da shi ya Muhammad ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khairana wa ibn khairina ya Muhammad ya shugabanmu ya dan shugabanmu ya mafi alkhairinmu ya dan mafi alkhairinmu wato yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kirari da yabo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas alaikum bi taqwakum la yastahwiyannakum ash-shaytan ana Muhammad ibn Abdullah wa rasuluhu wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzala lillah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ku jira tsoron Allah ku wato ku zama masu tsoron Allah kada shaytan yayi ya zamar da ku ni Muhammad ne dan Abdullahi bawan Allah kuma manzansa wallahi ba na son ku daukaka ni sama da matsayin da Allah ta'ala ya aje ni a kansa wato wannan ba komai yake nuna ba illa yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin al'ummarsa duk da darajarsa da martabarsa baya yadda wasu su zo cikin yabo su bashi matsayin da Allah ta'ala bai bashi ba ko su fifita shi da abin da Allah ta'ala bai fifita shi da shi ba duk da cewa kalmomin da ya faɗa din kalmomi ne masu kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka shine shugaba babu shakka shine mafi alkhairi amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron kada tafiya ta yi tafiya kuma ya je ya furta wata magana da ta wuce wannan wanda kuma za ta shiga cikin da'irar abin da Allah ta'ala ya hana na shirka da shi ko sifanta wani mahaluki da irin sifarsa wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke nuna tawali'un manzo sallallahu alaihi wasallam tare da ubangijinsa tawali'unsa tare da annabawan Allah wanda insha Allah a shiri na gaba za mu ƙara kawo misalai waɗanda suke tabbatar da wannan sifa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu dacewa
tambaya ta farko ta fito daga Ahmad Musa Kadiri yace shin malam akwai wata niyya bayan bismillah a cikin alwala idan an yi ruku'u kuma ina za a kalla kuma zan iya du'a'ul istiftahi a raka'ar witri?
To na farko niyya bayan abin nan, niyya duk wani aiki yana da niyya, duk wani aiki da mutum zai yi yana da niyya, ko dai kyakkyawan niyya ko mummunan niyya, shine ma'anar faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyyat wa innamal kullu imrin ma nawa. Ba zai yi wa mutum da hankalinsa da zaɓinsa ba tilasta masa aka yi ba yana cikin hayyacinsa, kuma a ce ya yi wani aiki ba niyya. Shi yasa da a ce mutum mai hankali wanda yake cikin hayyacinsa a ce ya yi wani aiki ba niyya ba zai yi ba, an kallafa masa abin da ma ba zai iya ba. Saboda haka niyya riya alwala kamar sauran ayyukan ibada ne, ranar ka ɗauko ruwa ka san me za ka yi, alwala ce za ka yi. Wace za ka yi sallah ko za ka wani abin ibada da ita ka yi niyyar kenan. Kamar da muka sha faɗa, ita niyya mahallinta zuciya ne, baya buƙatar baki sai ya furta. Da zarar abin da kake so ka yi ka san da shi, ka ƙudirce shi a ranka, shi kenan ka yi niyya. Wannan shi ne bismillah, kuma wannan wani abu ne ƙari da ya zo a cikin wasu hadisai da bai ko ba zan zano, amma dai hadisin hasan ne cewa mutum zai yi bismillah lokacin da zai yi alwala, amma ba wai ita ce niyyar ba. Kuma ba wajibi ba ce, amma niyya wajibi ce. Basu faɗar bismillah lokacin da a fara alwala ba wajibi ba ne. Don mutum ya alwala bai ce bismillah ba, alwala ta tayi kuma bai yi zafi ba. Amma niyya ita wannan wajibi ce. Idan mutum ya zo yana yin wani abu kamar alwala amma a cikin ransa ba alwala yake mishi, mutum bai yi alwala ba. Saboda ba wani abu da za a faɗa da sunan niyya. Sannan ita bismillah kuma ana faɗar ta ba ita ce wai niyyar ba.
Kuma idan an yi ruku ina za a kalla?
An yi ruku za ka ci gaba da kallon inda za ka sa kan, wato za ka sa goshinka sujjada, nan ake kalla. Sannan ta gaba
ya ce zan iya du'a'ul istiftahi.
Na'am, za ka yi du'a'ul istiftahi a qiyamul layl. Ko wasu ruwa du'a'ul istiftahi din a qiyamul layl aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shi, kamar wanda hadisin Aisha da ta rawaito a cikin dare in ya tsaya na ce Allahumma rabbi jibra'il wa mika'il wa israfil na fatira samawati wal ardi alimu ghaibi wa taqwa shahada anta tahkum bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifuna ihdini al-mustaqim fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashaa ila sirati al-mustaqim.